السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد يقول بعض هؤلاء إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه ولم يرسل إليهم، ومنهم من يقول أن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراج، فصار أهل الصفة بمنزلته، وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وأن الصفة لم تكن إلا بالمدينة، وكان الصفة في شمالي مسجده صلى الله عليه وسلم، ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم، فإن المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به، ومن تعذر ذلك عليه نزل في المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه. ولم يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة، بل كانوا يقلون تارة ويكثرون أخرى، ويقيم الرجل بها زمانا ثم ينتقل منها، والذين ينزلون بها هم من جنس سائر المسلمين، ليس لهم مزية في علم ولا دين، بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي صلى الله عليه وسلم، كالعرانيين الذين احتجوا المدينة أي استوخموها، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاء أي إبل لها لبن، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتى بهم فأتي بهم، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم، وسملت أعينهم، وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون. وحديث في الصحيحين من حديث أنس، وفيه أنهم نزلوا الصفة فكانوا ينزلها مثل هؤلاء. ونزلها من خيار المسلمين سعد ابن أبي وقاص، وهو أفضل من نزل بالصفة، ثم انتقل منها ونزلها أبو هريرة وغيره. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفة، وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة، وكذلك أكابر المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة وغيرهم لم يكونوا من أهل الصفة. وقد روي أنه بها غلام للمغيرة بن شعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا واحد من السبعة. وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم، وإن كان قد رواه أبو نعيم في الحلية،
الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar Litinin. Yau nawa ga wata ne? Uku ne ko? Uku ga watan Safar, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1431, wanda kuma shi ne da ya zo daidai da 18 ko ga watan ɗaya ko miladiya ta 2010. A wannan majalisi na mako-mako, cikin karatun littafi mai suna Al-Furqan bayna awliya'ir-Rahman wa awliya'ish-Shaytan, wallafar hamshakin malamin nan shehin musulunci Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani al-Dimashqi wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam na shekara 728 wannan kuma shine darasin mu na tara. Malam yana magana akan wasu wadanda ake ganin su ne waliyai kuma ana sharɗanta wasu sharaɗai na walittaka waɗanda ba su zo a Alƙur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Ya gaya mana cewa akwai waɗanda suka yi da'awar walittaka ba a cikin musulmi ba har ma a cikin yahudu da nasara an samu waɗanda suka ce su ne waliyan. Allah ya ƙaryata su saboda dukkan sifofin walittaka ba su ɗauke da su. Haka Allah ya nuna mana ba waliyai ba ne. Yahudu sun ce su ne waliyan Allah su ne masoya Allah. Nasara suka ce su ne waliyan Allah su ne masoya Allah. Mushrikan Larabawa ma suka nuna su ne masoya Allah su ne waliyan Allah su ne ahlul baitillahi suke kusa da ɗakin Allah mai alfarma don haka su ne suka fi kowa kusa da Allah. To da yake abin ba a da'awa ba ce Allah maɗaukakin sarki ya ƙaryata su ya nuna cewa wannan abin da suke faɗa ba haka ba ne. Sannan Ibn Taymiyyah ya yi magana akan Yahudawa da suke ganin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ba a aiko shi zuwa gare su ba, an aiko shi ne zuwa ga Larabawa kawai, amma su aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai shafe su ba ta kusa ko ta nesa. Wanda Ibn Taymiyyah ya ce wannan maganar da suke faɗa ƙarya ce, kuma ayoyin Alƙur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama da siran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama duk suna ƙaryata wannan da'awa. To a cikin musulmi ma an samu waɗanda suke da wannan da'awar ta cewa saƙon Annabi sallallahu alaihi wasallama bai shafe su ba. So matsayinsu a cikin musulmi kamar matsayin Khadir ne tare da Annabi Musa alaihi salam, wanda Khadir ya zan yana da tashi dokar da tashi shari'ar da ta saba wata Annabi Musa su ma haka suna da tasu, ko kuma su daga Allah suke karɓo saƙo kai tsaye ba sa jiran sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da su, so da Allah suke mu'amala kai tsaye, hatta mala'iku ko mala'ika Jibrilu shi kansa ba su da buƙatarsa. To Ibn Taymiyyah yana magana ne akan abin da yake a rubuce kuma wasu suke da awarsa. To shi ne har ya kawo batun da suke ɗaukowa na Ahlus Suffa, cewa Ahlus Suffa suna wasu mutane ne zaɓaɓɓu waɗanda Allah ya zaɓa ya fifita su akan dukkan sahabbai, cewa Ahlus Suffa ɗin nan sun fi ma al-asharatul mubashshirina bil janna, sun ga Abu Bakar da Umar da Usman da sauransu da Ali, bal a cikinsu ma akwai wanda matsayinsa daidai yake da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai a cikinsu ma akwai wanda shi kai tsaye shi ma daga Allah yake karɓa, wato har ba ma ya jira Jibril ya kawo masa saƙon, shi da Allah suke magana ya faɗa masa abinda ya kamata ya faɗa masa. Sannan su kuma Ahlus Suffa a yadda suke faɗa abinda in shahidu al-haqiqatal kauniya al-qadariya, cewa su suna ganin haƙiƙar ƙaddara ta Ubangiji da iradarsa, al-irada al-qadariya al-kauniya. Saboda haka ma a yaƙin Hunayn sun kasance tare da mushrikai ne ba tare da Annabi ba sallallahu alaihi wasallam, su mushrikai suka taimakawa saboda ƙaddarar Ubangiji da iradarsa a wannan yaƙin tana tare da mushrikai, su kuma suna tare da inda Allah yake. Haythu ma takunu iradatullah yakununa hunaka, inda duk iradar Allah take su ma a nan suke. Saboda haka tunda a ranar Hunayn Ubangiji bai ba wa musulmi nasara ba, ma'ana iradar nasararsa tana tare da kafirai, sai ya san su ma suna tare da kafirai suna yaƙar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Tunda Allah ya ce wa yawma Hunaynin idza a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahibat thumma wallaytum mudbirin. To kaga shi musulmi a wannan lokacin sun kasance da iradar Ubangiji ba tare da su take ba, saboda haka su sun yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam. To waɗannan maganganu ibnu taymiya har fatawa yake da ita rubutacciya akan wannan a cikin jami'ur rasail nashi a duba jami'ur rasail na ibnu taymiya akwai wanda suka aika tambayoyi za su kusa 20 akan ahlu sufa irin abinda ake yayata musamman a zamanin sa kun sa a lokacin ibnu taymiya wato sufanci yayi karfi sosai a Sham ya burin kasa ya cika sosai kuma ana cika baki ana fadar maganganun da aggada ma iri to waɗanda suke da imani abin yana musu zafi yana musu ciwo waɗanda ba su yi karatu ba abin yana daure musu kai to suka rubuto tambaya ga Ibn Taymiyyah yayin bayani akai to sun ga su tambaya akan waɗannan ahlus sufa su wane ne meye adadin su meye matsayin su kuma da gaske ne sun fi al-asharatul mubashshirin bil janna kuma da gaske ne su daga Allah suke karba kai tsaye kuma da gaske ne su kaza da kaza Ibn Taymiyyah ne ya musu cikakken bayani kamar yadda za ka gani a cikin Jami'ur Rasail da jumutan da dina biyu to shine anan Ibn Taymiyyah ya shigo da wannan maganar saboda ana ga su wato ahlus sufa su ne asalin sufaye kamar yadda wasu ke cewa daga nan aka samo sufi daga ahlus sufa wanda akwai wani amshakin basufi ne Abul Qasim al-Qushayri mai littafin Risalar Qushayriyya kaga sufi ne amma da yazo yana bayanin asalin sufanci ya dauko maganar masu cewa asalin sufi daga ahlus sufa ne yace wannan ba gaskiya bane ba kalmar sufi ba ta da alaka da kalmar sufa saboda a ka'idar larabci idan zaka ce zaka yi nisba zuwa ga sufa sufi zaka ce ba sufi ba sufi to kuma shi wannan su waɗannan ba sufi ake cewa mutum a cikin su ba sufi ake ce masa kaga a shekarar ba daga sufa bace saboda haka masana tarihi da harshen larabci sun kurin jayar da cewa ma'anar da take nufi sufi din da nisba ce ila suf suf shine gashin tumakai don saboda a wancan lokacin sun shahara da sa gashin tumakai kayansu na gashin tumakai ne kuma sannan a daɗe ba a wanke kayan ba har ma su yi tawayi kana tare da ɗaya daga cikinsu sai ka ji suna zarni kamar kana tare da wani ɗan akuya kusa da kai to shi yasa sai ake duk wanda yake ya shiga cikin wannan tawagar sai a rikace masa sufi ma'ana ɗaya daga cikin masu sa gashin rigar gashin dabbobi to malamai sun fi garkatar da wannan cewa shine asalin kalmar sufi ta samo asali kamar da muka faɗa a darasinmu cewa Jabir ibn Hayyan bashi'i ne kuma shi ne farkon wanda aka kira da wannan sunan ma Jabir ibn Hayyan ya rasu hijira ta 200 shi ne farkon wanda aka kirawo da wannan sunan sufi kuma dan shi'a ne mu'tazili ne wanda zai nuna maka cewa akwai wata alaka a ƙarƙashin ƙasa wanda wasu da dama ba su san akwai wannan ba don waɗanda suka yi ilimi ɗin mai zurfi su suke ganewa domin suka nutsu suka yi zurfi a ciki suka gano cewa akwai inda ake haɗewa to amma wanda da suke kawai jansa ake yi ba kuma karatu ake koya musu ba sai dai a koya musu kiɗa da rawa da ife-ife to ba su gane cewa akwai wannan alaƙar to amma yanzu ga shi na aikace tana bayyana don manyansu suna kiran cewa a haɗa kai saboda su a dama a tarihi sun san cewa ba su da wata matsala akwai abubuwa da yawa waɗanda shi da su suka koya musu amma na tabbata waɗanda suke ba su wato fahimci wannan abin da da yanzu za su gane don da yawa aijinsu ake yi haka ba su gane cewa ga yadda zurfin abin yake ba amma yanzu za su gane da zarar suka ji ana cewa ai babu komai haɗa kai da masu zagin manzo sallallahu alaihi wa sallama za su ga cewa kai wannan tafiyar ku anya tafiyar nan ta Allah da manzonsa ce tafiyar nan ta waliyan ƙwarai ce da za a yi a ce a haɗa kai da waɗanda suke zagin manyan waliyan duniya sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama ko jiya ina jin wani program karatun musabbilla da ake yi da wani Yahya al-Kufi ɗaya daga cikin ƴan shi'an da ake yaƙi da su a Yemen ya dage akan cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba tsarkaka ba ne sai ya ɗauko suratul tauba duk wa minhum ɗin da ya ce duk sahabbai yake magana a ومنهم من آهد الله ومنهم من يقول ائذني ومنهم من يلمزك في الصدقات duk inda wa min inda Allah ya ta sifanta munafikai yace duk mun sabon manzo Allah yake nufi ya za a zo a ce masa sabon manzo Allah mutanen kirki ne su duka har shi dan jaridan yace to shi dan jaridan yace ni dai abinda na sani nan maganar munafikai yake maganar munafikai yake kuma babu wani musulmi da ya yarda cewa munafiki sahabin manzon Allah ne yace da waɗanda kake rigima da su dan shi yace shi ba da kowa yake rigima ba da wahabiyawa yake dan sun fi tsanantawa kan sahabban manzon Allah din su suka hana a zagi sahabban manzon Allah suke cewa wanda yake zagi sahabban manzon Allah ba za a yi komai da shi ba yace shi sauran waɗanda ba wahabiyawa ba ya da matsala ce
na'am
to kaga wannan shaida ce
na'am
kamar yadda mutanabbi yake cewa fa idza ataika mazammati min naqisin fatilka shahadatun bi anni kamil in ga wani naqisi tauyayye yana suka na to alama ce cewa ni kamili ne ma'ana ba dai muke ba inna tayura ala ashkali ataqau saboda haka yace yana kokarin ya abin nan har shi dan dalilin yace to kaddara sahabban manzo Allah dan yake cewa dan kaga shirin da muka yi da kai jiya ka zagi Abubakar da Umar da Usman da Aisha da manyan bayin Allah duk ka kukkushe musu ka ce ba mutanen kirki bane azzalumai ne yace to kuma wannan surar yanzu da kake kokarin ka kushe musu ka ce su take miki a cikin ta kana karanto wasu ayoyi amma naga kana tsarki tsallake wasu ayoyi da ka zo sai ka yace me yasa ka tsallake ayar da ta yi magana cewa lakinin rasulu wallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun a'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada zalika al-fawzul 'azim yace me yasa ka tsallake ta kuma me yasa ka tsallake was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin sannan yace me yasa ka tsallake laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra sai dan jaridan ya tsaya anan yace to anan Allah yana magana akan ghazwatu tabuk ita ce sa'atul usra ghazwatul usra da aka yi ita ce wannan Allah ya ce duk wanda suka kasance tare da manzon Allah a ranar a wannan lokacin Allah ya fi musu yace ka da Abubakar yana ciki Umar yana ciki Usman yana ciki waɗanda kake bata dinan duk suna cikin wannan ka yadda yanzu da sai yace shi a daina kiran sunaye shi kawai magana sahabbai yake a daina ta musu yace to ajiya kana sukan waɗannan mutane kuma yanzu kana mun hujja da suratu tauba akan cewa sahabban manzo Allah ba su da tsarki gashi Allah ya kukkushe musu to kuma yanzu ka dauki surar da kake mun hujja da ita a ciki Allah ya ce laqad taba Allahu 'ala an-nabi da yazo zai motsa sai dan jaridan ya sa wannan tsaya sai da mai bai masa kafa yace ka gaya mun laqad taba Allahu dinnan da Allah ya faɗa ta kunshi waɗannan da kake da matsala da su ko ba ta kunshe su ba ka dai san sai da Abubakar ya je ghazwatu Tabuk Umar ya je ghazwatu Tabuk Usman ya je ghazwatu Tabuk kuma duk zagin su kake kuma nan gashi Allah ya ce laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usrati ya karanta masa hadisin ka Ibn Malik yake cewa kaga Ka'ab Ibn Malik lokacin da ya bai fita wannan yakin ba yace yana daga cikin abin da yake faɗa yace abin da ya tayar min da hankali da na fito gari sai na ga bandan mutanen da suke da matsala a addinin su ba wanda nake gamuwa da shi ki kaga ashe duk sahabbai kenan sun faɗi ba su nan ba su gari sai masu matsala wanda dama an san su masu matsala ne yace kuma a cikin gazwatu Tabuk kai shi ne ka san magana sayyidina Ali ai ka yadda da sayyidina Ali ce sayyidina Ali lokacin da ya zo annabi ya ce ya zauna ya kula da Madina me ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah zaka bar ni cikin mata da yara wannan da yake nuna ma cewa sahabbai duk sun tafi inda sa Abubakar da Umar da Usman nan da sauran sahabbai kan duk cika bar ni cikin mata da yara mutumin nan ya rasa ta inda zai abin nan karshe dan jaridan ce to shike da ci gaba da faɗa abin da kake so sai saki wannan gadan sai ce shi wata matsala ta gaba da take damun sa, kuma shi ba da sauran musulmi shi da wahabiyawa abin yadda ce wadda daci na ce wadda wahabiyawa suke yi duk sanda suka faɗi sahabi manzo Allah sai radiyallahu anhu. Shi wannan wala yana damun shi, to kaga kana maganar waliyai cewa kai masoyin waliyan Allah ne, amma kuma waɗannan mutanen da waɗannan aqidar tasu ba ta baka matsala, kana ga zaka haɗa kai da su ku yaƙi ahlus sunna, kaga akwai alamar tambaya ga duk wanda ya yarda cewa shi masoyin waliyan na gaskiya ne, ya za a yi masoyin waliyan na gaskiya kuma ya haɗa kai da mai cin mutuncin waliyan Allah irin su Abubakar, Umar, Usman, waɗannan ba sunan shugabannin waliyan ba, su ne manyan waliyoyi a tarihi da su mutuncin Ummu Aisha. To kaga a shi kenan waliyan da suke magana a kansu kenan ba waɗancan ba waliyan ba da Allah yake magana a kansu, su wani da wasu ne daban. To shi ne na Ibn Taymiyya yake kawo aqidar da wasu ke ƙoƙarin su faki da ita da wasu maganganu wanda ba su da tushe ko kaɗan akan cewa su waliyai sukan samu matsayin da ya fi na annabawa. Yace wa qad yaqulu ba'du ha'ula'i, wasu daga cikin wani sashi daga waɗannan wato al-ghulat waɗanda suke dafaffun cikin su wanda aqidar sun narki da yawa a cikin ta, har ma sukan ce inna ahlus suffati kanu mustaghnina anhu, su ahlus suffa ba sa buƙatar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus suffa wani guri ne wanda yake a cikin masallacin baiki sallallahu alaihi wa sallama a bayan ɗakunan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana abin nan dama da rauda, yana dama da rauda. To wani guri ne da aka kafa aka yi masa tanti aka yi masa inuwa inda baki idan suka zo fuqara wanda ba su da ikon su sayi gida ko su gina gida kuma sun yi hijira, to sai su je nan su zauna, sukan zauna a wannan gurin har zuwa lokacin da mutum zai samu gurin da zai koma ya samu matsuguni ya koma ya samu sana'a yana yi har ya mallaki abin da zai iya wadatuwa ga barin zama a wannan guri. Saboda haka wannan guri akan samu wani lokaci su yi yawa, wani lokaci su zama kaɗan, wasu za su rasu, wasu kuma za su samu sana'a yi su samu mahallin da za su koma su bar wannan guri. Saboda haka shi wannan guri ba wani guri bane da ya fi ko ina daraja, ta yadda in ka zauna gurin ka fi kowa daraja. Ibn Taymiyya zai wato fayyace mana wannan, a guri ne wanda larura ta sa al-fuqara na al-muhajiri da suna sauka a gurin, al-muhajiru na al-fuqara, saboda ka hatta al-muhajiru din wanda suke da abin hannunsu in sun zo ba su zauna suffa ba, za su je su samu gida ko dai su ya ko su gina su tare a ciki. Al-ansar kuma daman su 'yan gari ne, daman can an zo an same shi da mahallinsa da iyayensa danginsa, kaga shi ba buƙatar ya zauna a suffa, shi yasa ba wani al-ansari a suffa. Duk waɗanda ake samu a cikin suffa baƙi ne, waɗanda ko a baƙin kuma waɗanda suke da ba su masu ƙaramin ƙarfi wanda ba su da komai a hannunsu, ba su da jama'a, ba su da dukiya, ba su da dangi. Saboda farkon yin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam yana haɗa dangantaka tsakanin mutumin Makka da ya hijira da mutumin Madina, sai a ce wane kai ɗan uwan ka riƙe wane shine kamar abokinka, wane ka riƙe wane, to sai zan suna tarayya. To amma tunda masu hijirar ƙaruwa suke yi sai zan sun fi ƙarfin ko mutanen Madina din, don haka ba inda kuma za a sauke su, kowa an bashi baƙin da ya ajiye a gidansa, ka kuma ba wani baƙo da zai zo samu mahalli, to sai suke zaunawa a wannan guri a cikin masallaci har zuwa lokacin da kuma mutum zai samu mahalli sai ya ƙaura ya koma. Kaga ashe zama a gurin shi ba wata daraja ce ta ɗaura ta kowa ba, har da za a ce shi wanda ya zauna a wannan gurin ba ma ya buƙatuwa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda darajar shi ta hauhawa. Yace to waɗannan suna riya cewa, wasu daga cikin waɗannan mutane suna riya cewa inna ahlus suffati kanu mustaghnina anhu, sun zan ba su da wadata ne ga barin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa lam yursal ilayhim, shi manzo sallallahu alaihi wasallam ba a aiko shi ba zuwa gare su, ma'ana su ba su shiga karkashin inuwar saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Wa minhum man yaqulu, daga cikin su akwai wanda zai ce
إن الله أوحى إلى آل صفة في الباطن ما أوحاه إليه ليلة المئراج. أبدا أكوى من الله صلى الله عليه وسلم وها ينسى دار المئراج تو أبادني كما أن يوى آل صفة وها ينئر منه. أبدا سكي تشيوى ويبوك تشند من صلى الله عليه وسلم أكوى من إسرائي دشي أكوى مئراج كما bayan sun gama ganawa da Allah Ubangiji ya bashi abinda zai bashi na sakonni, suka ce sai Allah ya ce da shi kakka gaya wa kowa, la tu'allim ahadan. Shi kenan da ya dawo kashi gari da sassafe yana zuwa suffa, sai ya ga ƴan ala suffa kuma sai suna ta bayani, suna ta tattauna maganar, suna ta tattauna maganar abubuwan da ya kasance tsakaninsa da shi da Ubangijinsa a jiya da daddare. Da sassafe kuma ya zo sai ya samu su ala suffa suna ta tattaunawa a tsakaninsu a kan wannan abin da ya faru. Sai ya ce, ya Allah ya ce kan gaya kuwa, kuma na san ban gaya muku ba, ina kuka sani? Sai suka ce, sai Allah ya masa wahayi, sai ya ce abin da na ce kai kakka gaya musu, amma ni ina da dama in gaya ma wanda na ga dama. Allah sai ya gaya manzonsa haka, ya ce kai ne na ce kakka gaya musu, amma ni ina da dama in gaya ma wanda na ga dama, saboda haka ni na gaya musu duk abin da muka yi jiya. To shi da Ibn Taymiyyah yake cewa, kaga mai kawo wannan hikayar ba wani katafaren jahili ne sha-sha-sha, bai ma san abin da yake ba. Shi ne ya ce, fasara ahlus suffati bi manzilati, wai daga nan su ma ahlus suffa sai suka zama matsayinsu ɗaya da annabi, tunda abin da duk aka gaya wa annabi su ma an gaya musu. Wa ha'ula min farqi jahili, ne ce waɗanda saboda tsananin jahilcinsu, saboda kantar jahilcinsu, la ya'lamuna anna al-isra'a kana bi makkah. Isra'i ba makka aka yi shi ba, ai ba a madina aka yi shi ba, ba a ahli suffa a madina aka same su ba, a makka ba, isra'i kuma ba a makka. Yace to kaga tsananin jahilci kenan. Kama qala Allah ta'ala, kama yanda Allah yace, subhana allazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram, masjid al-haram ai laiki ba a makka ba, ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawla. Sarki ya tabbata ga wannan da yayi tafiyar dare da bawansa cikin dare daga masallaci bai alfarma, wato shine masallacin makka, shine al-masjid al-haram, zuwa ga masallaci na nesa shine masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu, wanda muka albarkaci abubuwan da ke abin da ke daura da shi. Wa anna suffata lam takun illa bil madina, wannan suffa kuma banda madina ba inda aka yi ta. Wa kana suffatan fi shimalai masjidihi sallallahu alaihi wasallam, suffa ce wacce take arewa da masallacinsa sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu biha al-ghuraba'u, baki na sauka a wannan guri, alladhina laysa lahum ahlun wa ashabun yanziluna indahum, wanda ba su da yan uwa, ba su da abokai da za su musu masauki a madina. Fa innal mu'minina kanu yuhajiruna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-madina, mu'minai na yin hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa madina. Faman amkanahu an yanzila fi makanin nazala bihi, wanda zai iya sauka a guri, shikenan sai ya sauka a wannan gurin, wato yana da gurin da masauki da yayi hijira, shikenan sai ta masaukin sa ya sauka. Wa man ta'azzara zalika alayhi, wanda ya rasa inda zai sauka, nazala fil masjid, sai ya sauka a masallaci, ila an yatayassara lahu makanun yantatulu ilayhi, har lokacin da zai samu masauki ko wani gurin da zai koma. To yana sune ashabus suffa, da guri ne da baki da suke zuwa madina suke zama, suna zama kuma da zimmar in mutum ya samu guri zai bar gurin, saboda ka shi zaman gurin ba a kan fin kansa wata daraja ce ba, in daraja ce me zai sa ka kabarta kuma bayan ka same ta. Wa lam yakun ahlus suffati nasan bi a'yanihim yulazimuna suffa, ba wasu mutane ne da aka ware su ba, aka ce waɗannan ku za ku zauna suffa, zama na dindindin, ba haka aka yi ba. Bal kanu yaqilluna taratan wa yakthuruna taratan ukhra, wani lokaci su yi yawa, wani lokaci su yi kaɗan, wani lokaci za su yi kaɗan idan waɗanda suke gurin sun samu muhalli, kaga za su zawo ɗan kaɗan, wani lokaci kuma su ƙaru idan ana ta samun baƙi masu yiwo hijira, kuma waɗanda suke fuƙara'u, to na shi lokacin wani lokacin ya cika, wani lokacin kuma kaga sun zama ɗan kaɗan. Shi yasa za a ga ran lissafin su, wasu su ce 380 abu mu'ayyib a cikin kitabul hilya ya kawo dan 400 da wani abu, wanda duk abin nan ne. duk ahli suffa sun zauna a wannan gurin. Saurata akwai da yawa waɗanda suka zauna a cikin wannan gurin, amma daga cikin al-ashr al-mubashshir in banda Sa'd ibn Abi Waqqas ba da wanda ya zauna suffa, shi kadai ne ya taba zama, shi ma daga baya Allah ya huwace masa sai ya tashi ya bar gurin. So Abu Hurairah da sun zauna suffa, an san kissar Abu Hurairah da yake zauna a masallaci a wannan gurin yake, to shi ma ai bai lazimci wannan gurin ba. Bayan wafatin Manzo sallallahu alaihi wasallam ai yayi aure, kaga zai koma tare a suffa bin matarsa, yayi aure kuma ya aure wata mata mai wadata, ko ba alaka tsakanin zaman suffa da cewa mutum ya zauna cikin talauci. Baka wanda ya samu sana'a yana zuwa kama sana'a, wanda bai samu bane zai hakura a nan. Abinda aka kawo gidan Manzo sallallahu alaihi wa sallama na sadaka sai a kwasa a kai musu, tunda gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce sadaka. Idan kuma hadiyya ce, kyauta ce, to Annabi sai yayi tarayya da su, sai a ci tare. Kuna tuna kissar Abu Huraira lokacin da ya fito har yana faduwa yana suma saboda yunwa, wasu in sun yawan da ba san shi ba sai sama zaunin zautacce ne, taɓaɓɓe ne, ba san cewa ba abinda yake da masa a lokacin illa yunwa ba, saboda in ba a samu abinci gidan Manzo sallallahu alaihi wasallam ba, ba zai samu abinda zai ci ba. Kuma la yasaluna an-nasa ilhafa, kamar da Allah ya sifanta su, la yasaluna an-nasa ilhafa, ba su nacewa mutane da roƙo. Amma a cikin adabiyyat din sufaye cewa suke wai har suna da wani wata jakar da suke yawo suna bara da ita, shi yasa ba ga wai wali shi kullun cikin roƙon mutane, sai wai wali kuma ya zauna kawai yana roƙon mutane, kuma gashi yana da damar yin sana'a, yana da damar nemi nashi. To Abu Huraira ya fito yana ta abin nan, yana cikin wannan yanayi a lokacin Sayyidina Umar yanzu zai wuce, sai ya tare Sayyidina Umar sai ya tambaye shi kan wata aya ta Al-Qur'ani, ya ce a lokacin ni ba aya ta dame ni ba, ko za mu ɗan fara tattaunawa in ya ga alamar wahala da nake ciki da jigata? Ya ce ka Abu Huraira kana fama da yunwa, zo mu je ka ci abinci. Sai ya ga da ya zo ya tambaye shi ya ba shi ansa ya tafi sa. Sayyidina Umar ya zo shi ma, a Sayyidina Abubakar ya zo shi ma zai wuce sai ya tare shi. Abubakar tana da wata tambaya kan wata aya, shi kuma ba aya dame shi ba, ayar cikinsa ya tambaye shi ya ba shi ansa ya wuce abinsa. To shine sai manzo Allah ya zo yana ga yadda Abu Huraira yake, sai fahimci Abu Huraira yana cikin wani wata matsala ta yunwa, sai ya ce to zo mu tafi. Sai suka taho gida, an kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam nono a cikin wata ƙwariya haka, daga ta wuce Abu Huraira shi kadai ya shanye ba. Shikenan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je ka kira ɗan uwanka Ali Sufa. Sai Abu Huraira ya zauna a bayansa, yana ga kamar ba ta wuce shi kadai ba, kuma a ce a je a kira wajen, wataƙila sun kai 400 din nan da su zo a tare akan ƙwariyar nan. Ya ce to amma ya zan yi, dole manzo Allah ya aike ni, dole in je. Shi ya fita a bashi shanyi ya samu ƙarfi ya koma ya ci gaba da ibadarsa da neman ilimi. Kwana kuma an ce a je a kawo sauran, amma ya zai yi, manzo Allah ya ce ya tafi sai ya tafi. Yanzu yake ku zo, duk manzo Allah yana kiran ku. Shi ke yanzu aka taho aka cika gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ɗauko ƙwarya ya miƙa Abu Huraira ya ce to ba fara ba su suna sha, kaga a nan ma suka ce ka sha ka. Haka Abu Huraira ya ba na farko ya sha ya sha ya sha, ya ƙoshe ce to ba na gaban mai bi masa haka har kowa gama sha. Sai maza Allah ya ce to ya Abahir uku yashra, tunda a tsaye ke yana zagaya su. To tunda kowa ya gama, sai Annabi ya ce to tsuguna kai kuma ka sha, waya daga cikin ladabin sha ka sha a tsuguna ko a zaune, kada ka sha a tsaye. Sai Annabi ya ce ya Abahir uku'ud washra, ya sha ya sha ya sha, ya ce to ya Rasulullahi ga sauran. Annabi ya ce ishrab, kara ya kara kwankwada ya kara kwankwada, ya ce ya Rasulullahi. Annabi ya kuma ce ishrab, haka ya taya masa hasiri ce ya Rasulullahi la ajidu lahu maslaka, ba kuma maslaka wani abu a cikina. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba ya sha abin da ya rike. To waɗannan su ne ahlus suffa, haka suke tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama, in an samu a gidan manzo Allah su ci, in ba a samu ba su kuma haka su ta zama da yawa sai idan wani ya zo ya taimaka musu. Wa yuqimu ar-rajulu biha zamanan thumma yantaqilu minha, samu wani ya zauna ya dade a gurin saboda bai samu gurin da zai koma ba daga baya kuma ya tashi ya kaura. Wallazina yanziluna biha hum min jinsi sa'iril muslimin, waɗanda suke sauka a wannan sufa ɗin kamar sauran musulmi suke. Laysa lahum maziyatun, ba sun ɗara kowa ba ne fi ilmin, a wajen iliminsu, wala din ko addininsu, ba sun ɗara kowa ba, shi yasa aka ce su koma gun su zauna. Ba sun fi kowa ilimi ba ne, ba sun fi kowa addini ba ne. Bal kana fihim man irtadda ala al-islam, cikinsu ma akwai wanda aka samu sun zo sun zauna a gurin da gaba suka yarda. Kaga ashe zama a gurin ba shi yake nuna mutum ya zama wani matsayi har a ce zai iya daidaito da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ko ba ya fi Annabi sallallahu alaihi wasallam matsayi. Wa qatalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya kashe, yasa aka kashe shi, kal uraniyina, kamar uraniyun, kabila ta Ukal da Uraina, a shekara ta 6 bayan hijira a watan Shawwal suka zo suka ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam sun musulunta. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to su je su zauna a suffa kamar yadda kowa yake zama in baya da gurin mahalli, su je su zauna a nan. Suka zo suka zauna a wannan lokaci, sai suka zo ka samu manzo Allah, suka ce sufa mutanen nahnu ahli dir'in wa lasna ahli rif, mu mutanen ƙauye ne ba mutanen birni ba, saboda haka birni bai karbe mu ba, yanayin birni bai karbe mu ba, saboda haka suna fama da ciwon ciki kullum. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a hada su da wani makiyayi wanda yake kula da raƙuman zakka, a rika ba su nonan raƙuman abin nan, afwan, a rika ba su nonan raƙuman da bawalin raƙuman suna sha, su sha nonan da bawalin domin su samu lafiya. To da aka hada su da wannan makiyayin, kawai wata rana sun fita kiwo, sai kawai suka kashe shi, suka tsitsile masa idanunsa, suka yadda shi haka har ya mutu. Su kuma suka tarkata wannan garki na abin nan na raƙuma, suka kora suka gudu. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika wani sahabinsa da ake kira Qurs ibn Jabir, ita ce ake kira Sariyatu Qurs ibn Jabir, a shekara ta 6 bayan hijira. Annabi ya tura shi ya ce aje a bi bayan su, aka bi su kuma aka kamo su. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ma a tsire musu idanunsu, a tsire musu idanunsu, a bar su a rana, a hana su komai da za su ci ko su sha har su mutu. To kaga waɗannan sun zauna suffa, inda zama a suffa daraja ce, walittaka ce, kaga waliyyi kenan. Ba za a kuma waliyyi ya kashe, ya yi sata ya kashe, don kaga da ƙarshe ƴan fashi suka zama bayan ma sun kafirta, suka kafirta, suka yi fashi, suka yi kisa, suka yi sata, suka ci amana, tunda akwai cin amana kuma a ciki. An musu rana sun yi musulmi dare. To shi da Annabi ya sa aka musu wannan uqubar hiraba. Shi da Ibn Taymiyyah yake cewa waɗanda suke zama a wannan gurin kamar sauran musulmi suke, ba su da fifiko a kan sauran musulmi ta fuskar ilimi ko ta addini, don sun zauna gurin. Sai dai wanda ya fi neman ilimi kuma ya fi addini ya ɗara wanda kuma bai zama kamar sa ba, amma ba wai dan kawai ya zauna gurin ba shikenan sai ku addini. Bal kana fihim man irtadda ala al-islam wa qatalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, cikin su ma akwai wanda ya yarda, annabi ya sa an kashe shi. Kal uradiyina, yace kamar mutanen Uraina, alladina jitawu al-madina ai istawkhamuha, wadanda suka kasa da wato yanayin jikin su ya kasa dacewa da yanayin Madina. Shine ijtawu al-madina. Ibn Taymiyyah fassara ijtiwa da istawkhamuha, wato yanayin su ya zama bai dace da yanayin, ka san irin wannan na faruwa in ka zo guri bako yanayin gurin ya kasa dacewa da yanayin inda ka taso, to sai kai ta fama da wasu rashe-rashen lafiya haka. Fa amara lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qahin ay ibilin laha laban, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce aje a hada su da raƙuma waɗanda suke da nono. Wa amarahum an yashrabu min abwaliha wa albaniha, annabi ya ce su je a riƙa ba su nuna waɗannan raƙuman da gowalin waɗannan raƙuman suna sha, wanda ya sa malamai suka ce abwalu ma'kulin lahmi tahira, shi ne darasin da za mu yi insha Allah a sati mai zuwa a cikin tajridu sari, na da shi ne hadisin da za mu shiga hadisul urmini. Na'am. Falamma sahau, da haka ba za mu tsaya a ce sai mun yi bayani. Falamma sahau, yayin da suka samu lafiya, katalun ra'i sai suka kashe wannan makiyayi, wastaqu zauda sai suka kora garken raƙuma. Fa arsala annabi sallallahu alaihi wasallam fi baladihim, annabi sai ya tura aje a kamo su, a nemo su a kamo su. Fa utiya bihim, sai aka zo da su. Fa amara bi qat'i aydihim wa arjulihim, annabi ya ce to a yanke hannayensu da kafafuwansu. Wa summirat ayunuhum, aka tsere idanuwansu. Wa tarakahum fil harra, ya bar su a wannan harra, wuri ne da yake sharqil madina, yana da wasu duwar wasu gurin, sannan kuma yana da zafin rana saboda duwatsun da ke gurin. Yastasquna, suna ta cewa a kawo ruwa a kawo ruwa saboda kishi. Fala yastawna, ba a ba su ruwa, annabi ya hana a ba su ruwa haka har suka mutu. A wannan sakamako ne na al-muharibu yan fashi, inna ma jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard, dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adhabun 'azim. To wannan sakamako da Allah ya saukar, an ce wannan aya ta sauka ne saboda sha'anin su, bayan abin da ya faru wannan aya ta sauka domin ta faɗi irin sakamakon da za a yi musu. Annabi ya ce to ayi yake hannayensu da kafafuwansu a tsere idanuwansu, don haka suka yi shi ma makiyayi. Shaya ga malamai suna magana akan a wajen kisasi, shin ana buƙatar al-mumasala fil qisas, wato wanda ya kashe mutum da wani abu a yi masa kisa da irin wannan abin da ya kisan, ko kafin ya kashe mutumin ya yi masa azaba iri ya daddatse masa hannaye da kafafuwa, shin shi ma in aka tashi kashe shi a yi masa wannan azaba kafin a kashe shi domin a samu mumasala, a samu daidaito wajen kisasin, koko a'a wanda yana daga cikin musla da annabi ya hana? Duk zai zo cikin karatunmu insha Allah. Wa hadithun fi sahihain min hadithi Anas, hadisin sa yana cikin sahihain a hadisin Anas. Anas ibn Malik ya rawaito wannan hadisi, kaga akwai inda Ibn Abdullah da Umar ya Anas inkari karanta wa Hajjaj ibn Yusuf hadisin Uraniyin, saboda ya rike shi zari'a yana gallaza wa mutane, ce to maza Allah ma a zamanin sa ga irin kisan da yayi wasu, don haka yasa duk wanda zai masa tawaye ya masa irin wannan kisan gilla din. وفيهم انهم نزلوا الصفة وفيه انهم نزلوا الصفة, a cikin wannan hadisi an ce sun sauka a wannan gurin suffa. Fakana yanzu ha mithlu haula, irin waɗannan mutane kaga suna sauka a gurin, ashe kaga shi sabon gurin karan kansa ba shine martaban ba, ba shine darajar ba, biyayyar da wanda ya zauna gurin zai yi wa manzo Allah da rukun da zai yi wa musulunci shine martabar, ba kawai dan ya zauna gurin ba. Wa nazala ha min khiyar almuslimina Sa'd ibn Abi Waqqas, daga cikin zababbun musulmi, kuma cikin zababbun musulmi wanda ya zauna a ciki akwai Sa'd ibn Abi Waqqas, akwai Yusuf al-Bara ibn Malik shi ma ya sauka a gurin, akwai al-Agharr al-Muzani shi ma yana daga cikin waɗanda suka sauka wannan guri. Wa huwa afdalu man nazala bis-suffa, shine mafificin wanda suka zauna a cikin suffa, shi sa domin yana cikin al-ashara al-basharina bil janna, banda shi babu wani wanda ya zauna cikin al-ashara din nan, babu wanda ya zauna a wannan gurin. Sun manta kala anha, shi ma daga baya da ya kuɗi sai ya bar gurin. Sa'ad ibn Abi Waqqas yana daga cikin masu kuɗin sahabbai, daga cikin waɗanda Allah ya hore musu wadata, har ya kasance ma bayan manzo sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin waɗanda yake taimakawa matan annabi sallallahu alaihi wasallam da dukiyarsa, dukiya kuma mai yawa yake ba su. Sun manta kala anha, wani zalaha Abu Huraira wa ghayruhu, daga cikin wanda suka zauna a wannan gurin akwai Abu Huraira, ya zauna a wannan gurin, wanda ya sa wasu waɗanda suke maƙiya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga shi'a da waɗanda suke ƴanci ranar addini da masu goya musu baya karnukan tarauta, su suke zagin Abu Huraira, wai abinda ya kawo shi kawai almajirci ya zo ya ci arziki, kawai abinda ya zo ba musulunci ne ya kashi ba, shi yasa kullum yana gindin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ciye-ciye shekaru masu yawa. Ina jin farkon bayyana shi'a a kasar nan da abinda aka fara ke da zai amma hore wanda bai sani ko kon bayyano fito da shi'a to ta kan Abu Hurairah aka fara wa qad jama'a Abu Abdurrahman As-Sulami tarikha man nazala as-suffa Abu Abdurrahman As-Sulami ya tara tarihin wadanda duk suka sauka a wannan gari a wannan guri wato as-suffa Abu Abdurrahman As-Sulami ya rubuta tarihin su wane yana daga ciki wane yana daga ciki wane yana daga ciki sunan littafin tarikh ahli as-suffa dan da shi akwai wadanda sun yi rubutu akan Taqiyuddin As-Subki yana da littafi sunan shi at-tuhfa fil kalam ala man nazala as-suffa at-tuhfa fil kalam ala man nazala as-suffa na Taqiyuddin As-Subki subki babban uban gadan ba haka nan al-hafiz as-sakhawi shamsuddin as-sakhawi shi ma yana da littafi sunan shi rujhan al-kiffa fi manaqib ahli as-suffa rujhan al-kiffa kiffa fi manaqib ahli as-suffa wanda mashhur hasan ya yi aiki a kansa sannan akwai wani malami mutumin hijaz mutumin makka ana kira shi abu turab al-dahiri shi ma ya rubuta tarihu ahli as-suffa to akwai rubuce-rubuce da malamai suka yi na tarihin waɗanda suka zauna a wannan gurin wa amma al-ansaru falam yakunu min ahli as-suffa malai ya ce amma mutanen madina cikin su babu wani wanda yake ahli as-suffa ne wa kanu wa kadhalika akabiru al-muhajirin haka nan manya-manyan masu hijira manya-manyan sahabbai masu hijira cikin su babu ahli as-suffa ka Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Abdurrahman ibn Auf wa Abi Ubaida ibn al-Jarrah wa ghayrihim irin su Sa'id ibn Zayd waɗannan kaga dai ya gano mana al-ashara al-mubashirina bil janna in ka cire Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda zaka kara anan shine Sa'id ibn Zayd to dukkan su ba wanda ya zauna suffa yam yakunu min ahli as-suffa haka nan manya-manyan mutanen Madina babu wani wanda ya kasance cikin ahli as-suffa la Sa'ad ibn Sa'ad ibn Mu'adh wala Ubadah ibn Samit wala ghayruhuma ba a samu wanda ya zauna a wannan gurin bal al-ansar kulluhum tunda yan gari ne dama suna da mahalli tun kafin a gina masallacin Manzo sallallahu alaihi wasallam suna da gurin kwana sai Ibn Umar duk sun zauna a gurin Abdullahi dan Umar shi ma ya zauna yana yaron sa karami ya rika kwana a nan cikin masallacin ma ya ce wa kadu ya irin ta Jibril sai zaɓe wasu uku sai musu zuciya irin ta Mika'il sai kuma ya zaɓe ɗaya sai masa zuciya irin ta binnan ta Israfil to idan cikin bakwai ɗin nan ɗaya ya rasu to sai a naɗa cikon na bakwan sai a ɗauko daga cikin ɗari uku a cikafuwan idan ɗaya cikin na 40 ɗin ya rasu a ɗauko daga cikin ɗari uku sai a sa a cikin a cike wannan gurbin sannan kuma idan ɗaya ya rasu daga cikin bakwai sai a ɗauko daga cikin 40 sai a cike wannan gurbi idan ɗaya ya rasu daga cikin 5 sai a ɗauko daga cikin 7 idan ɗaya ya rasu daga cikin abin nan a 3 ko sai a ɗauko daga cikin sai a ɗauko abin nan daga cikin daga cikin 5 sai a ɗauko ɗaya daga cikin 3 idan kuma wannan ɗayan ya rasu a ɗauko abin nan daga cikin 3 kuma sai a ɗauko daga cikin 5 ɗayan nan kuma sai a ɗauko daga cikin 3 su kuma waɗancan 80 abin da 300 na farko idan wani ya mutu daga cikin su sai a ɗauko min umumul musulmina sai a cike gurbin to kaga yadda aka tsara in ka kula akwai hargitsi a cikin hadisi da yadda kana jin zaka san akwai hargitsi kaga na farko wanda yafi kowa matsayi shine Israfil shi yafi matsayi dan shine babban sannan sai mai zuciyar gaban da Mika'il sannan sai mai zuciyar Jibril kaga Jibril wanda shine shugaban mala'iku ya ci baya kaɗan sannan kaga annabi Musa sai kuma mai zuciyar annabi Ibrahim a matsayi sai kawai zuciyar annabi Musa sai mai zuciyar Adam. To haka shi wanda ya tsara abin ya tsara. To wannan hadisin yana cewa shi abinda shi wannan yaron na Mughira ibn Shu'ba ɗaya ne daga cikin bakwai ɗin. Shi ne Ibn Taymiyya ya ce wa hadha alhadithu kadhibun bi ittifaqi ahli al-ilm, wannan ƙarya ce da haɗuwar malamai duka. Wa in kana qadarahu Abu Nu'aym fil hilya, kuna ko Abu Nu'aym ya rawaito shi a cikin hilya, yana nufin hadisin wato 347 har zuwa ƙarshe. Amma cewa shi Mughira ibn Shu'ba, gulamul Mughira ibn Shu'ba wahidun min as-sab'a, wannan babu ba shi a hilya, ni iya bincike ni ban gan shi ba, amma dai na ga shi wancan na wannan adadin. To akwai kuma hadisi da aka rawaito cewa shi wannan yaron Mughira din, bawan Mughira shi Hilal, yana ɗaya daga cikin bakwai ɗin. Kullum ta biya ce to duk wannan ƙarya ne, ko da Abu Nu'aym ya rawaito shi a cikin hilya. Shi Abu Nu'aym malami ne wanda amma a wajen riwaya yana kwashe-kwashe, yakan kawo mai kyau yakan kawo mara kyau. A cikin kitabinsa Al-Hilya akwai wannan kwashe-kwashen da yawa, akwai abu mai kyau mai amfani mai ma'ana, akwai kuma wanda yake riwaya cewa take bata inganta ba kwata-kwata, daɗinta kawai yana janyo komai da isnadi, komai zai faɗo isnadi, wane ya faɗa mai shi kuma wane ya faɗa masa shi kuma wane, har zuwa a jingina wanda za a jingina magana. To wannan ta bawa malamai dama su yi nazari a cikin isnadinsa su fitar da inda aka samu matsala ɗin. To amma duk da haka malamai irin su zahabi suna cewa bai kamata ya riƙa wannan kwashe-kwashen ba. Abinda ya cuce shi, ya cuci Ibn Manda cewa sukan kawo hadisai waɗanda ba su inganta ba, wasu mawdu'ai ne, wasu ƙarya ne, kuma su yi shuru ba tare da sun yi bayani ba, wanda kuma ba buƙatar su kawo shi. To hilyatul auliya da ya rubuta ya yi wannan kwashe-kwashen da yawa. Wannan hadisi da shi da Ibn Asakir su suka kashi a cikin, Ibn Asakir ya kashi a tarihu Dimashq, wanda malamai sun yi magana akan cewa ƙarya ne wannan hadisin, ba gaskiya ba ne. To shi da Ibn Taymiyya wannan magana sai ta sa shi ya cigaba da kawo maganar hadisan da aka rika rawaitowa akan al-abdalu da al-nuqaba'u da al-mujaba'u da autadu da al-aqdabu, yace duk waɗannan hadisai ne na ƙarya, hadisai da wanda suna nan da yawa suna yawo, kuma kowanne matsayi a nan akwai aikin da aka ɗora masa. Shi abin nan ƙuɗubi akwai aikin sa watan, akwai aikin sa najib, akwai aikin sa hakanan nakib, akwai aikin sa hakanan abin nan al-badil, shi ma akwai aikin sa. To Ibn Taymiyya ce duk wannan ƙarya ne, wanda shi ne zai zama darasin mu insha Allah na sati mai zuwa, don yana buƙatar mu faɗi abin da aka rubuta na matsayin waɗannan mutane, mu kuma ji abin da malaman hadisi suka faɗa dangane da waɗannan hadisai, don kada a zaci cewa Ibn Taymiyya shi kadai ne ya yi magana akan wannan. Kusan duk malaman hadisi ba wani wanda bai yi magana akan waɗannan hadisan da aka rawaito na adadin waliyoyi na duniya ba. Allah ya ɗaukaka sarki ya samu dace, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Akwai wasu tambayoyi da zaka ga ba tambaya bace, kusan lecture yake so ai masa irin wannan abin, da irin wannan tan wani sai ya rubuto maka hadisi 4-5 da ayoyi ya ce dai ai masa sharhi, wanda kowane hadisi kwaya daya watakila ya dauki lokaci mai tsawo, kuma kace kana son gamsasshen bayani, isasshen bayani, dogon bayani akan aya ko hadisi. Kamar yanzu wannan kaga أنت من نهي منزلتي هارون من موسى من كنتم الله تركت فيكم ما إن تمسكتم سلاما على موسى وهارون قل لا أسألكم عليه أجرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. هذا هذا يجب أن يجي شيئا كي تسوق هذا أي تكاوى كي شبهه شيئا كي لا يوني والولس أنا وإجيوا هذا كي أنشاء مكان السوء أدرس هذا بندبن تقالي بيه السنة هو كراتو تكنام هون قوالا so kuma ne mu cewa sai mun koma da akalar abin nan. Yana da kyau ko da yau ka fara zuwa karatu, to ka riƙa neman karatuttukan da aka yi a baya kana ji, idan akwai wani abu da ya shige maka duhu a cikinsu ka so ka rubuto tambaya. Amma ba a daina tsayawa ba, za mu so mu ta tsaya muna ta maimaita abu. Ya kamata yanzu lokaci ne na abubuwa suna yawa, kullum abubuwa ne sababbi suke shigowa, kullum abubuwa sababbi suke shigowa. To in ka tsaya kana ta duniya a guri guda,
sai kuma waɗancan abubuwa su ta zuwa suna ta yin illa ba tare da an tsaya a yi magana a kansu ba. Saboda ta 'yan lokutan da muke da shi ba yawa, maka a daina a rika a yi ƙoƙari. Shi ne amfanin ɗaukan kasussuka da ake yi da bidiyo da wa'i, saboda ya zama mai san ilimi yana da damar da zai sayi waɗannan ya je ya taji. Wani ma ka je ba adadi, kai ta ji ka sake maimaita ka ji abinda baka fahimta ba, to eh wannan sai ka rubuta na ji a darasinka na kaza ka faɗi maganar kaza amma ban gane ta ba. Kaga anan an gance cewa ka ji baka gane ba ne. Amma da Allah a daina ƙoƙarin kullum a ta dawo da mu baya. Wasu ba su kima kullum a ansa tambaya ɗaya, yau wanda zai tambaya a gaya masa gobe kuma wani sai ya sai wannan tambayar. Saboda haka ka ɗauko kasussuka sai ka ta jin tambaya ɗaya ce ake ta ansawa. To wannan gaskiya ciyar da ilimi ne baya, domin daƙile shi ne a guri guda. Mun fi son in yi magana mun wuce ta, to a je a ji in aka ji ba a fahimta ba to ba laifi, ka baka fahimta ba a ƙara maka. Yanzu wasu abubuwa da ya rubuta a nan a karatun Wasiyatul Kubra kusan mun yi su a karatun Wasiyatul Kubra, da wasu a cikin karatun Ubudiyya, wasu a cikin karatun Hadisi, in mun yi su. Kai su ma masu miƙo su riƙa miƙo abinda ya dace din. A daina rubuto ayoyi, ka rubuto ayoyi ka ce a maka sharhinsu, wanda kun ga da yadda ake tafsiri aya uku hudu, amma ba wai ana koshi da abin da ya kamata a ce an faɗa akan ayar bane, a'a sai dai kawai irin takaitawa din nan saboda a samu a karatun ya ja. Amma ka ce za a yi bayanin da su malaman suke yi a ƙarƙashin ayar, kaga abin wani ma sai ce shi ba tafsiri ake ba. Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi تفسير لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. هذه هي قرشن آية مجلس يهودا وندا قصي يا أكبر عشي يكشاف يهودي تفسير وندا آية شكرا. ابن تيمية وتنمية ينا وتنمية فاشي ينا تفسير قل يا ابنهم قل هو الله واحد وتنمية فاشي kaga mu za mu yi tafsirin ko wallahi a rana ɗaya an gama. To wannan ya ce don Allah malam, wannan kissar tana nuna halaccin shan fitsari a kan kenan na raƙuma, kaga wannan gangaɗi yake. An kai ne ta ce tambaya bai kamata ka bani wannan ba. Na zo kan wannan matsalar na ce za mu yi bayanin ta ranar Asabar karatunmu na Tajribus Sari, na ce shi ne hadisin da za mu shiga a karatun Tajribus Sari, kuma ka rubuto min tambaya ka ce ba so yiwu ne. In an yi darasin ko ba za ka da lokacin zuwa sai ka sai kasar ɗin sai ka ji. A daure a yi min ƙarin bayani a kan waɗannan ayoyin domin ba shi garuɗi. Akwai inda Allah yake cewa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu adaban 'azima. Sannan ya ce kuma ga shi can Allah yana cewa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wato shi abin da ya fahimta a wannan ayar, Allah ya ce duk wanda ya kashe mumini da gangan to sakamakonsa jahannama khalidan, zai dawwama a ciki. Kuma ga shi Allah ya ce wa yaghfiru ma duna dhalika, abinda bai kai shirka ba Allah yana gafarta shi, liman yasha'u ga wanda ya so. To sai yake ganin tunda dai kisan mumini da bai kai shirka ba kuma an ce Allah yana gafarta, kuma amma ga shi ayar ta ce zai dawwama a ciki, sai yake ga kamar akwai cin karo. To ayoyin Allah dai ba sa cin karo da juna. Walau kana min inda ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan kathira, saboda ayoyin Allah babu wannan abin, sai dai a ƙwaƙwalwar mutum za a iya samun wannan karo. Saboda haka shi a ƙwaƙwalwarsa sun yi karo, ko in ce ƙwaƙwalwarsa ta yi karo, ayoyin ba su yi karo ba, domin malamai shi ne amfanin malamai da nan.
wadanda su ne magadan annabawa su za su yi maka sharhin abinda ayoyin suke nufi. Abinda malamai sun ɗauki wannan aya akan al-mustahil lil-qatl, wanda zai kashe ya halatta kashin, ya kashe da gangan kuma yana da abinda ya yi ba laifi ba yi wa Allah. To ne da ya halatta abinda Allah ya haramta ya kafirta, domin ana yin jaha yake da Allah. Ba haka shi an ce zai shiga wuta da wani ka ga ba matsala. Ina jin lokacin da muka zo tafsirin wa man ya'si Allah wa rasulahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Kaga a lokacin na ce wannan ma'asiya ana nufin ma'asiya ta kafirci, ba ma'asiya wacce ba ta kai kafirci ba ta kaba'ira, ba ita ake nufi ba. Saboda ayoyi daban da kuma wasu hadisi sai sun zo sun nuna in dai kabira ce, Ubangiji yana iya gafarta ta. Mai kabira inda ya miki da imani to zai dawama a cikin wuta. Saboda haka dan ka haɗa ayoyin da hadisan duk ka karɓe su kai aiki da su, to kowanne sai ka ajiye su a mahallinsa. Shi yasa khawarij su suka karɓi kallon janibin wa'id, janibin azaba da narko, suka daina kallon janibin wa'ad. Kamar da su kuma murji'a suka karɓi kallon janibin wa'ad, suka manta da janibin wa'id. Su kuma kullum inda Allah ya magana gafara da rama da jin kai da sauransu, su kawai idan suke tsayawa. Da haka sai suka bar mutane sakaka, ko ya je abin da ya ga dama. Duk abin da kai wannan ba ya zama matsala ga imaninka, ba ya zama matsala ga matsayinka a gurin Allah. Kaga waɗancan za su sa mutane su fita daga su ɗeba ƙauna daga rahamar Allah. Waɗanda suke duba janibin wa'id kawai, kamar khawarij da mu'tazila, su za su sa mutane su fitar da ƙauna. Tunda kullum magana suke yi ta cewa Allah baya yafewa, Allah ya sa mutum a wuta har abada, in mutum ya yi kabira ya kafirta ya yi kaza ya kaza, kaga wani yana yin kabira din sai ga to shi tunda ya zama ma kafiri gara ma ya ci gaba kawai da abin da yake yi, baya sun sa shi ya fitar da ƙauna. Su biyu waɗancan za su sa mutum ya sakankanci gaba ɗaya, ya susuce, ya ma ɗauki ɗaukan dokokin Allah da muhimmanci, ya ƙi girmama dokar Allah. Domin kullum nuna masa ake kawai je ka kai abin da kake, wannan ba zai hana imanin kai ci gaba da zama kamar imanin Jibrilu da Mika'ilu ba. To kaga duk wannan kuskure ne, shi yasa a ahlus sunna su suna hada biyu ne, su kalli janibin wa'id, su kalli kuma janibin al-wa'd, su duba inda Allah ya faɗi narko su faɗa, sannan su duba inda Allah ya faɗi sakamako da kyau mai daɗi sai su faɗa. Inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim, غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. كما اوبنجي سيكي هذا عذابا بغفرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يو ونم كافر ذاك صورة.